This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mun sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Yau Asabar 10 ga watan Fabrairu. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sabon babban kwamandan rundunar sojin Ukraine Colonel General Alexander Zelensky jiya jama'a ya ce dole ne sojojin kasar su bullo da wasu sabbin hanyoyin yaki kafin a iya galaba kan sojojin mamaya na Russia. A jawabinsa na farko a bainar jama'a tun bayan da ya karbi ragamar jagorancin sojojin kasar 1800, Zelensky ya maida hankali kan batun jirage marasa matuka da amfani da makaman yaki na Lateroni a matsayin misalin yaki ta hanyar sabbin fasahohi don cimma nasarar da za ta sa yakin ya kawo ƙarshe. Ya kuma bayyana cewa matakin farko da yake son ɗaukawa shine inganta tsarin karɓa-karɓa wajen tura sojoji zuwa fagagen daga. Da alamar kalaman nasa sun dace da manufar shugaba Volodymyr Zelensky ta kawo sauyi a harkokin sojin ƙasar da kuma bullo da wani sabon salo a wannan yaƙi bayan garan Babul ɗin da ya yi a manyan mukaman sojin ƙasar. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu jiya jama'a ya ce ya umarci rundunar sojin ƙasar da ta bullo da wani tsari na kwasar farar hula daga garin Rafa na kudancin Gaza gabanin wani samami da ake tunanin kaiwa ta ƙasa. Ba zai yiwu a cimma burin kaddamar da wannan yakin ba muddin aka bar bataliyoyi hudu na Hamas a Rafa, a cewarsa a wani bayani. Ya kara da cewa sabanin hakan a bayyane yake cewa al'amura masu sarƙaƙiya da ke gudana a Rafa na buƙatar farar hula su bar wuraren da ake gwabzawa. A bayanin ba a faɗi ko zuwa wani lokaci yake son a samar da tsarin ba, da kuma inda za a kai Falasɗinawa sama da miliyan ɗaya da kusan rabi, ganin cewa jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun sha nana ta cewa a duk faɗin Gaza babu inda ya barranta daga haɗari. Yan Habasha mazauna ƙasar Somalia sun fara shan bugu da fuskantar tsangwama da kuma barazana tun bayan da yankin Somaliland ya yanke shawarar baiwa Habasha damar amfani da gabar ruwansa daga farkon wannan shekarar, abinda wani daga cikin al'ummar Habasha ya gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka kenan. A ƙarƙashin wannan yarjejeniya wadda aka cimma a ranar bikin sabuwar shekara, Habasha na iya hayar wuri mai tsawon kilomita 20 a kewayen tashar jirgin ruwa ta Berbara da ke mashigar ruwan Aden wadda ke kaiwa ga tekun Bahar Al-Ahmar, saboda harkokin sojojin ruwanta da kasuwancinta da kuma su na tsawon shekaru 50. A madadin hakan, Habasha za ta yi nazarin yiwuwar amincewa da yankin na Somaliland mai ikirarin cin gashin kai a matsayin kyantacciyar ƙasa. Wannan yarjejeniya dai ta gamu da kakkausar suka daga gwamnatin tarayyar Somaliya wadda ke ɗaukar Somaliland a matsayin wani ɓangare na ƙasar ta Somaliya. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, kwamitin ministoci da manyan jami'an gwamnati wanda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kafa biyo bayan korafe-korafen rashin abinci da tsadar rayuwa a faɗin ƙasar, ya yi shelar fara wani shiri na fitar da tan 42,000 na kayan abinci iri-iri daga rumbunan ajiye abinci da kuma shinkafa tirela 2,000 daga 'yan kasuwa. Bayan zaman kwamitin inda ya yanke wannan shawarar, ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Muhammad Idris ya yi ƙarin bayani ma wakilin muryar Amurka a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa kamar haka.
Gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki na farko a ma'aikatan aikin gona, an ce masu su fito da kayan abinci da suke da shi, suna da masara da gero da gari a cikin rumbunansu da ke wurare da yawa za a fito da wato metric ton 42,000 za a ba ƴan Najeriya shi idan Allah ya da kwanan nan za a yi wannan. Sannan na biyu an tabbatar da cewa kuma masu wato cashe wannan shinkafa suna saidawa wato millers kenan suna da shinkafa da yawa a store din su. Mun yi magana da su za su fito da truck guda 2,000 wato metric ton 60,000 kenan a zo a saida ma ƴan Najeriya.
Ministan ya da labarai na Najeriya kenan Alhaji Muhammad Idris. To amma Alhaji Kabiru Ibrahim Faskari shugaban kungiyar manoma ta Najeriya ya bayyana hanyoyi da matakan da ya kamata gwamnati ta dauka na bunƙasa noma tare da tabbatar da an shigo da na'urori na zamani kuma a bada shiga manoma bisa ga tsari na tallafi domin noma kowane bangare guda shida na Najeriya ya samu bunƙasuwar irin abincin da wannan yanki ke bukata.
Maganar kimiyya a cikin noma wato tana da muhimmanci ƙwarai. Tana wadatar da manoma da kayayyakin da za su sa su noma a kuɗi masu rahusa kuma na dindindin wato rangwame a wurin kaya na dindindin ba wai a yi na to ɗaya ba shi kenan.
Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. A ƙarshe, asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya gargaɗin cewa yakin da aka kwashe wajen kwanaki 300 ana yi a Sudan ya janyo bala'o'i ga yara ta yadda dubbansu ke fama da yunwa, tashin hankali da kuma cin zarafi. A cewar hukumar ta kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya, yara wajen miliyan 4 ne aka raba da muhallansu a Sudan. Mai magana da yawun UNICEF James Elder wanda dawowarsa ma kenan daga Sudan jiya Juma'a ya ce yaran sun rasa komai ma.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Da fatar an wayi gari lafiya, na san min an tashi lafiya.
Lafiya kalau malama Grace, ya aka ji da sanyi da kuma zirga-zirgar aiki.
Ai, na san yin da aini ina ga mun fara masanyi adabu ko da yake kambi riga malam masallaci don na tuna shekara ta 2010 a watan 4 aka zabga wani ino wata dusar kankara da sabili da yawan ta ma bata har an kusan shiga watan 5 bata kama narkewa ba. To kai kan mu ce an muna watan 2 tun farko watan 2 mu ce mun yi asabo ni dai abin da na lura shi ne furen kofar gidana ya rude.
To
ya fara rufewa ta yake an riga an shiga lokacin dumi ya fara fasowa. To in sanyi ya shigo kuma
to
kila ba zai sake kirki ba a bana
gaskiya. To amma ni ai har yanzu sanyi nake ji tunda ko yanzu ba ka fita waje kadan hannunka in ya dan dauki dan lokaci waje ji za ka yi kaman zai fashe. Sannan in ba wuce kanka kai ba kunnen ka kuma shi ma ka kai akwai sanyi ba har yanzu ba.
Amma shi yasa ka ga shi yasa mu a office idan kana son ka fita waje in ka da taga za ka ga bakin mutum wace irin fitira ya sa wace irin tufa yake da shi ya sa rigar sanyi mai kauri ko kuma yana nan baka
da turawa ina malama Grace ne dake ganin wai waɗannan mutanen wai kage komai san dai ga mutun daga shi daga jiran wando da singlaki
ba magana ce kai wannan
maza da mata
sai fa Allah
a wancan wani gubar wani
na wasu kisa kai sun sanyi ko kaɗan to haka. To na sanyi na yau mun yi bako ko
lalle yau mun yi bako daga nan Najeriya daga jihar Sokoto Najeriya.
To amma kafin nan bari mu yi abin da muka saba mu sada zumunci ko
eh haka ya kamata
to bari mu faro wannan takun daga jamhuriyar Niger da sanyin na inda za mu faro mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Hamidu Kalala Buwa jihar Difa wanda yake so a mika mishi gaisuwa da sada zumunci ga al'ummar garin Kwakaji inda yace an yi rasuwa a wannan al'umma to Allah ya ji kan mamaci
amin
ya huta sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Sama'ila Agnes Malam Fatori ne ko dai Malam Fatori to Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Niger yace yana so a mika mishi gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga haddabi mai computer mai yama da Shehu Adamu Rijau da Sani Muhammad Cindo unguwar Karofin Madaki jihar Bauchi da kuma Umar Ali Badai Abadan daga kashe yace yana so a gaida daukacin al'ummar garin Malam Fatori a garman Kumar Abadan daga kashe sai wannan gaisuwa ta haddabi mai computer mai yama dukan waɗannan gaishe-gaishen na sanyin na waɗanda suka aiko ni da hanyar sada zumunta ta wannan WhatsApp wayar salula ta office din nan to yana so a gaida mishi da Adamu A Hamza Daura da Comrade Ilyas Yakubu Digawa sai sanin su da tai da magaram da Isa Jika mai saje turo da Zaki Sodangi Zomawa da Alhaji Ashibi mai fitila mai yama sai Faruku Makaho Andarai da Honorable Muhammad Awal sai Haruna Allah Sadiu mai turare jiga da fatar sun shigo sabuwar shekarar nan lafiya da aka riga aka shiga watan biyu
to amin sun ma'anin to idan muka leka kuma malama Grace a bangaren mu na wato sakonnin da muke samu ga masu sauraron mu ta email za mu gaida masu gaisuwa da dukkan waɗanda suke gaidawa na farko akwai Mahmud Salihu kauran namu da jihar Zamfara baban Abdulsamad da kuma liman Badamasi limamin masallacin Juma'a na biyu a garin kauran namu da sai Khalifa Abubakar Atiku mai suna Kaura da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Malam Abu Kaura mutum abun tsoro ne sai Dr. Abubakar Rabi'u Magami Bakarfa sai Malam Sani Bingire mai walda kauran namu da kuma Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauran namu da sai Dr. Nafi mai magani ido kauran namu da Hussein Dangote karasuwa da Alhaji Mele Yusuf Ali da Yakubu Sani Rahazawa sai kuma Bashir Dalladi Faida Radio Malam Maduri da kuma Muhammad Lasi Sule Tankarkar haka kuma gaisuwan fata alheri zuwa ga Alhaji Suleiman Dan Gambo mai atamfar gumel da Adamu Suleiman Baranda ko kuma da kuma Awalu Yar Gaba Dutse sai baban gida Jigawa Line sai kuma Usaini Kaskas mai Baudan Rago sannan daga ƙarshe muna mika sakon fata alheri zuwa ga Sani Gulle Kampala Malam Maduri jihar Jigawa a tarayyar Najeriya da fatan dukkan su suna cikin koshin lafiya kuma za su yi ƙarshen mako lafiya
amin
Vamos lá, 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 vamos lá
komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa to dole da haka zamu ja burki na kasancewa yau muna da bako a wannan daki
ai gaskiya haka ya kamata malaman ka
to na sanin na daka ga bakon daka
to lalle wanda ya bakunce mu kuma da muka fada likita ne daga asibitin koyarwa ta Jami'ar Usman Danfodio ta Sokoto wato Dr. Ali Ango Yaroko wanda ya zo nan kin san idan ana irin wannan harka kusan kullun cikin karin sanyi ake da karin kwarewa da sauransu bari mu bari ma ya fara ma gabatar da kanshi duk da yake mun gabatar kan sannan kuma da abin da zai biyo baya malama Grace
to ba da
Assalamu alaikum sunana Dr. Ali Ango Yaroko ni kwararre ne ta fannin makwashi da wuya da hanci ni daga Sokoto nake ina aiki a asibitin koyarwa na Usman Danfodio University Hospital Sokoto
warilla Dr. Gaka America me ka zo yi a America
na zo don ƙara ƙwarewa ta fannin matsaloli ko cirtoshi na makwashi da wuya wanda suka sun addabi jama'an mu da yawa da kuma an samu rashin fahimta game da wannan matsaloli sosai
na san America kasa ce wanda duk wanda ya fara zuwa musamman zuwa na farko zai ga abubuwa da dama na ban mamaki wani tun daga filin jirgi wani kuma sai ya isa wani kuma sai zai tafi ba dai inda dai baka gani a nan ban sani ba ya zaka bayyana wa masu sauraron mu ya kaga America da zuwan ka wata kila ban san kila kafin ka taho ko akwai wani hasashe da kai ana ce America kila baka rasa dan wato zayyana ka suwirar ta ko kuma siffarta a cikin zuciyarka amma wata kila ko da zaka zo sai kila ba haka wani duk ka zo ya kaga America
na farko abinda na gan America gaskiya a turance ina yawan ce shine ke shi ma final destination a rayuwar duniya
tarayyan bagire na karshe ke nan
bagire na karshe
ko kuma kira ta ita ce lahira ke nan
duniya a gaskiya an tsara yadda za a ji dadin rayuwa gaba daya tun rayuwa kam gaskiya an tsara so amma abinda ya bani mamaki da dare na gan shi mutanen nan su waye iyakan wayewa amma ya ga mutum na rungume da kare ina rike da kare abinda ya kara ba ta kashi ba ina sama hanyar yana tafiya na ga wata tsohuwa tana rungume da karin nan tafiya karin nan ya tsaya ya yi kashi yana rike da wani leda cikin hannu ne glove ya kwaci kashi
ai doctor su kare manya ne da kare da kyanwa da menene annan kasar manya ne ga maka
so a gaskiya na ga cewa waye wasu akwai illa saboda karnukan nan abinda suke ma karnukan nan to ina gani kare daya maybe abinda suke mai shan zai shaida mutane maybe 20 a rana a can kasan amma nan sun dauki karin nan an sa mai kolli a bakin shi an sama abubuwa daban-daban ga gan karin nan in suna tafiya in karin nan ya tsaya na su ya fitsari dole na duk abinda mutum nan zai ya tsaya karin nan ya fitsari ya ga kuma shi ga wannan tafiya ana fitar karin nan ja su gaskiya wannan abu din ya bani da sai kure kuma daga cewa waye wannan akwai idan alamar tambaya da wuri
na to masha Allah to bari mu duba sha'anin watakila gwamnatance ko a hukumance ko a harka ta mu'amala na san ka sauka ne a nan filin jirgin saman abin nan Washington Dallas sannan ka shiga abin hawa zuwa New York inda a can ne kake aiki kuma gashi kuma ka kawo ziyara a Washington DC ban sani ba ya zaka bayyana yanayin tsari na ƙasa da tsari na watakila tafiyar da al'amuran hukumomi ko tafiyar da al'amuran da suka shafi wasu cibiyoyi ko na gwamnati ko ba waɗanda ba na gwamnati ba da ma mu'amala da mutane
abin da zan ce nan shine gaskiya mutanen nan da abubuwa da suke yi abubuwa ne na musulunci ba musulmi ba maiwan su amma da abin da suke yi abubuwa ne na musulunci saka tada cewa duk inda doka yake suna bi da dokan nan kuma duk abin da ke bukata ko da wani lokaci kowa na kokari yana mara bada kai ya kokari ya gaya maka ga inda za ka yi ga abin da za ka yi ga inda za ka bi in fact na kuma na uku zan ce gaskiya na samu experience ko da na iso anan
ma'ana ka samu wata kwarewa kenan.
Yes, so duk abin da mutum ke yi dai ya yi ta addu'a, na gan cewa addu'a shine agaba. Saboda ko da na iso a wannan airport na Washington DC ina a rude, na tsaya awa daya muna jikin line awa daya Monday ko da na zo immigration duka ban yi minti biyu ba. Ina zuwa suka shiga zanje na shekaza suka dibi passport ina ba su tsaya ba na wuce. So ina wucewa ina kokarin nema to ya zani man gariba ya gabato ya zani ma unsan ina zanje un samu trend. Ina nan ina application ina tahowa ina in fact abinda nan duk sanda nake tafiya wani wuri nakan kokari balle wurin da ban taba zuwa ba ina kokarin un sa kaya na gida. So ina sai
ma'ana na al'adunmu
na al'adunmu. Yes, ina sai da wadanga kaya na al'adunmu duk inda nake tafiya indai ina zuwa farko ina sa kaya na gida duk wanda ya gani yana gane cewa wannan mutum ga inda yake koda na bashi koda za a saurari ga lokaci. So da gan alfanun wannan abu ina so a wuri ina ban sai da zani ina rike da kaya ina tafiya. So ina gan wasu suka gani wani bature da wani dan namu dabuwa. So bature na ya tsaya ya gaya ma wannan mutum cewa kai division ga wani dan uwanka can fa a na shito suna zuwa ko ai aka fara min Hausa. Bature na ya fara min Hausa.
O shi bature ma ya fara min Hausa.
Fara min Hausa ina min Hausa hai na mai suwa Hausa. So wanda a tare da shi a ce ma a ai daga ina ke ya ce ai ni daga wuri ka tsaka tsaka ce to shi ke nan ya ce to kuma kai abu da kake so ya ce to ai ai an dawo gida dan an gawa magana dan kawai zo kawai mu tafi
shi ke nan
ka ja kaya na ya ce aka dauke ni cikin mota aka aure haurin inda zan ci gaji
masha Allah.
Sannan ina gani inda ban hadu da su ba to ina gani maybe kafin
ya ce awon da sai da yare da fata
kun ga da inda zan tafi to da gaskiya ina gani ban san abin da zai faru gaskiya.
Nigeria kasar mu ta gado ce
da karamci
kware da gaske
yana so ya ce ba ma ya so ai wannan giran a wayar da bo yaya zai zo sai ya zo cikin studio a
kuma a yi kware da gaske
ita ba shi to mun gode kware doctor Allah ba da nasara abin da ya kawo ka a nan kuma Allah ya sa abin da za a kore ya amfani al'umma an koma
to amin sun ma'ani.
So na sanin na yau labarin da zan baka ko
eh ina saurare ki
eh wa ka san bako da ya wuce na baka labarin wanda
zai mutu
ba wani ba kamar ta ko
wani ko nice nake ba gobiri ne ba
kace ba gobiri ne to yau to an kawo ni dan fulani me saurare ma yau da kullum Dr. Hassan Musa da ya ji labarin yace to wannan labarin ya tuna mishi da abin da ya faru a zahirance
malama Grace wato ni babban su kuna bada wadannan labaran saboda akwai wani can ke gane mai girma mutumin gwamnatin jihar Sokoto engineer Idris Danchadi wato yana jin daki kuna taimu na kazari fa shi ke da ku daga cikin fa mai girma mutumin gwamnatin a kuma amma dai
dan sanin na wannan ya faru aka tuna mishi yace wai waje ne dan acaba da ake ba kirari da aso naira to shi aso naira nan saboda shi inde zai samu kuɗi ko ina ma aje kuma kowane lokaci aje
to
wannan yace Dr. Hassan Musa yace wannan abin ya faru zahiri
to
akai wata mata tana jinya sai ta rasu da dare
to
ta rasu da dare a kauye suke ba inda za a gawa kuma ba inda za a jana'iza da daren nan sai aka ce a dauke ta a kai ta inda asibiti da yake kusa inda suke da ɗakin aje gawa kuma nan kusa da garin su inda za a samu idan gari ya waye in Allah ya sa gari ya waye sai a shirin jana'iza da dai sauransu to akai aka rasa wane ne zai dauki gawan nan ya kai ta wancan kauye na kusa inda za a aje gawan wannan aso naira yace shi zai dauki gawan dan acaba yace shi zai dauki gawan amma kun je za a bashi kuɗi ne tsoka aka ce nawa aka yi ciniki yace a bashi 5,000 Dr. Hassan yace a wancan lokacin 5,000 din nan ba karamin kuɗi ba ne
gaskiya ne
ko da yake su dangin wannan mata da tara su ba yadda za su da gawa sun matso aka karo aka ba aso naira
aka ba aso naira 5,000
yawa aka daura gawa akan bashin to yana kan tafiya ka san hanyoyin kauye sai aka fara yayyafi
asha
ashe da sanin na matan nan ba rasuwa sai ba tai dogo su ma ne
ayya
da ta ruwa ayi ruwa yayyafi ruwan sama ya fara zuba sai ta farfado
to tana dauri
mata ta farfado to hanyoyin kauye ana ruwa ta ko shi ke nan sai suka zane suka faɗi mata ta farfado sosai ta nishi ta ce na gode Allah a sanar da yanki shi hankali ya tashi ya
rasa
sai ga mashin ya danne shi da shi da gawa duka ya da mashin ya danne mishi kafa gawa ta fada kai shi gatare ya yi ba ka gani nan da can ayi wanciya ya abu da sai aka yi wanciya ana wanciya sai ga wancan ba wani mutum yana tafiya zuwa gubirinsu da fararen kaya shi kuma wacin daga wannan lokacin sai karfe 6 ta yi ko nawa za ka bashi ya akan bashi da ya gama aiki kenan idan gama da bashin na daga mana hannu ta gini da aka ce da su zafin ki da yanzu a madadin
murtala faruk sanyin na
alheri yake fuku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ka ci da alheri
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Creation da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.